إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الأمن إذا شئت سهلا. وارزقنا اللهم الإخلاص والسداد في القول والعمل. بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله من أهل الله سبحانه وتعالى ليكدر أقوام أول جمعي أول جمعي سلامي شاشدة أول جمال الثانية هجرة من رحمة صلى الله عليه وآله وسلم جبولها فتعني هدولا فعند هدول وانه لاجلة تقص قولة الآن ميلادية جبوبيو دا أشرين دا بكو بسجر ناصرة نزيارة كما سمن دا إخوامو مالهم ولا تبغوا وصلوا لتشكيلوا سنوا لتتكلمون وأبوجا وثم لتبغوا الشيخ وأنت كمان تكون غني عن سنوى ولا تاخذ بعض التلاشى أولا نري دعوة الشيخ الدكتور جميل محمد صالح حفظه الله دكما الأنبوة الشيخ الدكتور إبراهيم تسليلا عمر عادم مدعبا سنتهم. أما مع الأسف الشديد شدهما دكتور إبراهيم عمر تسليلا صدر وصد إليه يقوم إلا دليلين ونسكت كفلتا ينابي وإقوام قلي دبصدو سنت الشيبة أولا مجلسي صدرات إلا قابل إقوام نسكت بوزني إن شاء الله شيد أقوال لكي شارك الشيء دكتور جميل إلى اليقين بشواء حبيث أن يتباطر زي ولاكتر قتلت دخل ماشي الدكتور إبراهيم لذي لم يتصل إن شاء الله
أكمل الدكتور بشير
هو أهل لذلك
قوم هذا دكتور بشير يا كارثة
دكتور بشير ما لك بشير ولعل المعلم على ما سيقدمه فضيلة الدكتور ان شاء الله. كهن بيوا دكتور داما لتبارك الدام لن ترقى موضوع لن ترقى ليس بالدليل حنون نام صار
جداني
الرعي والرمية. dan dia kelihatan memimpin. Jadi kita masih bicara. Inna ala tawakadda nasya kumwal mawdu'i wadibadda lisa pada mu'awal
kumaya abis sih.
Kalau jadi itu
saya pun lagi ada di
yang kuat
sampai diwanya bahasan Jogja. Jogja banyak berkatan air mata Jogja terjemah المعروف لا يعرف فنلنا جهات الدول دول يتبيبية سوشال ميديا دا سنة تيبي أفريكا تيبي دا سورنسو دول يسان دوكا فأما جدا أسر رام الدفع يوليا وكذل دل بلدش نفر كوجي رام الشيخ الإمام الخطيب القاري المقرئ الشاعر الأديب البليغ حكما البلاغي الواعي حفظه الله تعالى سنجد نتيجة الدكتور محمد حكما الجليل محمد فادي wannan ababe da na faɗa na cewa al-imam al-khatib ko kun faɗa ba kun da kun sani malamin limami kuma khatib magana cewa al-qari al-muqri shi ba ko bai bayani ba kun sani malam yana daga cikin talibin jami'a da suka yi tasawwuri ina nufin jami'ar musulunci wanda ake ji da su ya daga cikin su kuma ya yi taqarrur fi na ahliyat al-Qur'an al-Karim digiri na farko da na biyu da na uku duka malam Allah ya ba shi baiwa ilimi kibai wanda Allah ya bashi wato bayan sanin Al-Qur'ani ilawa Allah ya bashi kai wani sanin fassarar Al-Qur'ani ya kuma san balagan da yake cikin Al-Qur'ani gwangwalo malam yana daga cikin alama da yake tabbatar mana cewa shi ƙari al-mubri ne lokacin da mulkari shaddar ba Allah ya yi cikawa akwai kalmomi da ba da yayi shi maganganunsa na ji ana cewa Ash-Sheikh Zarbal al-Ghamidi rahimahullah wani lokaci bisa da irin tawasuli na shi shi ma ya kanto wajen ko kuma ya kalmemi almajinsa Dr. Jami ya ce zan karanta maka Al-Qur'ani ka ji ka saurari karatu na ka gyara Zarbal duk da cewa na san malam Zarbal ya faɗi hakan nisa da tawazu kuma da shi malam na ya faɗi hakan amma kun san cewa akwai abin da kuma shi Zarbal ne ya gani ba ya yi da tsari haka kawai ya zai samu dalilin da ya ce da shi ka zo na in karanta ka saurari karatuna duk inda ka ga akwai buƙatar gyara ka gyara kun san wa ne Zarbal imam wa khatib na masallaci kuma sabitan kuma lokacin da yake aiki a jami'a shi ne mutum na uku amadi ajamia dia tadi wannan nan pusat babu wannan nan cewa akwai abu da malamin da yake da babu wannan nan sannan malamin da ji cikin dole da aka yi shi na kusan malamin cikin gure da gure da tsare ta ya ci mama yace yana so ya yi tafki ya karanta alƙur'ani cikin da tafaki a har zuwa da cikin da ke wannan kira a mutum wannan ba wai shi ne da karantar da ya zuwa da ba mutane ne suke ta matsa masa a kan cewa da zai yi wannan din za su ji daɗi kuma sun ta matsa masa kuma da ya alƙawarin insha Allah ya ce zai yi muhallin shari akwai abin da mutane suka gani suka nemi ne wannan ba haka kawai malam cikin baiwa da abin da ya ba shi shari hadisi ba mamaki ka hudar da mutane da ikon Allah malam gaskiya ya hada baiti biyu uku zuwa hudu ya karanta muku a ƙarshen wannan wahala ba wa mamaki domin mun sha gani muka je da shi tsare gida munasaba da dama sai gani malam a wannan haduwa da aka yi sai ya shirya ya shirya wasu abiyati na shirin in ya tashi ya wala kamar ka ce ya ɗauki shekara ɗaya da shi da wannan baiti bai wace da lalata babban shirya aka wannan akwai lokaci da aka yi gasa na shirya abu ya ce musamman rarki ga wanda suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da shi da musu da aka yi cikin nan da ba wanda aka sa wa manzon Allah wato kada ka ga ba da ba da ana ne ne mun kula da su tula abu ya shi na ne mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kare jani malam yana da ƙarshe wanda suka yi musharaka cikin wannan gasa abu ya ce da ya shirya ya fito da shi Allah da ya kwanta cikin kasashen da na laraba kawa da ba da ya ma da shi ne ya zama ɗaya bai wani daga Allah malam na shi da kokari wajen haka dawa lokacin da muke daukin jami'a harakat ad-da'awiyya da dama ya hada mu da malam na san an taba hada mu da shi a jami'a na tauqiya wato a lokacin musulmin hajji da aka sai suka zo akwai shirya tauqiya ana bin gidajen alhazai ana musu wa'azi da fadakarwa da bida to mun yi irin wannan haraka a da'awiyya ta da ma mun san irin kokari ma kuma malam aikin hajji ya hada mu da shi kusan shekara goma ko fiye da haka yanzu muna zama yana ce mu wato da na san da sai in jira da Madina lokacin da ake gogon baya ana aikin hajji ni kuma sai ta ce tunawa da daukin jami'a wato irin rayuwa da aka yi a cikin jami'a da waɗannan bayan Allah wanda ba za a taɓa manta wa fatan mu shi ne Allah ya haɗa mu da su gaba da ci a ganin su da dauki da mu gaba da wato yan uwa akwai wani lokaci zamani da aka yi wuraren 96 zuwa 2000 jami'ar musulunci
ta hada wasu gwarata wanda a can baya ba haka irinsu ba a lokaci daya, kuma wala Allah zai yi wahala a ce an hada irin wannan mutane lokaci guda nan gaba. Wallahu a'lam. Daga 96 zuwa 2000 zuwa gaba, duk maraƙis ɗin nan na karatu a jami'ar Musulunci, sai ka tadda waraba bijiman malamai, idan ka hau wajen sama marhalar doktora Dr. Bashir Umar Ali, Dr. Muhammad Sani Umar Uli Jami, Dr. Ibrahim Jami, wannan su ne kwallon sama. Idan idan mu kuma samu mu ga su wata kila a wata kusur ɗaya kusur, idan ka zo kuma marhala wusa za ka tsaya lokacin su dokta Muhammad Sani Birnin Gudu, Abubakar Muhammad Sani Birnin Gudu, da su dokta Muhammad Musa da shi Professor Muhammad Alhaji Abubakar, da su Dokta Nura Abdullahi, da sauransu, wanda mafi masu suke da mu da su Dokta Jamilu a lokacin ba a haba da ruwa, mu ‘yan ƙanana ne muna nan a kamhala ta jami'iyya. Idan ka zo ma hasa ɓangare samu ya akwai ɗaliban Najeriya a shuba, akwai ɗaliban Najeriya a ma'a, akwai ɗaliban Najeriya kowace mahala, akwai Najeriya kuma a wanda lokaci sai aka haɗa kai mala ana gudanar da nashaɗat. Allahu akbar. Allah ya haɗa mu da waɗancan fuskoki masu albarka a cikin aljanna. Bazan tsawaita mana ba, kar yi ci damu da surutu malam awa ɗaya ta shan aka ba shi, zan ba shi dama ya gabatar da abu da ya zo da shi fanni ya tafasar na shura.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinmu wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka ya hada mu a wannan gari mai albarka a wannan masallaci mai albarka tare da ƴan uwanmu da iyayenmu da malamanmu masu albarka masallacin Alhaji Muhammad Indimi wanda yake Maiduguri jihar Borno Allah ya hada mu a wannan dare na Lahadi 15 ga watan Jumada al-akhirah hijran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina da shekara 1444 wanda ya daidai da 8 ga watan 1 shekara ta 2022 da 23 Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu kamar yadda na ambata da malamanmu da iyayenmu ɗan uwa da abokan arziki Allah shine shaida tunda na shigo masallacin nan kafin ma in shigo ɗan uwa da na hadu da su sai da naji zuciyata ta yi motsi na farin ciki da murna saboda daga cikin dadin duniya kamar yadda al-Imam Ibn Hibban ya ruwaito daga malamin sa Khalid Ibn Safwan yake cewa daga cikin dadin duniya akwai abubuwa guda uku daga ciki ya ambaci luqiyil ikhwan haduwa da ƴan uwa masoya wannan dadi ne daga cikin dadin duniya sauran biyun kar mu fada go yace lam yabqa bil ladhati dunya illa thalas a rayuwar duniya abinda yake sa zuciya farin ciki da jin dadi to abubuwa ne guda uku na farko yace luqiyil ikhwan haduwa da masoya waɗanda kake son su suke son ka kuma ba da baki suke ce maka suna son ka ba a idanuwansu da fuskokin su suke baka labarin kaunar da suke maka labarin zuciya a tambayi fuska kamar yadda malam babarbare yake ce na biyu shine yace mujalasatul niswan zama da iyali matarka yana mantar da kai hayaki da walhalin duniya ko ba haka bane ga wani can ya ce na goro ne na uku shine sai ya ce banmu ko shammul wildan danka ka rungume shi wannan akwai sako da jikin shi yake iso majikinka wanda wani language ne wani harshe ne da ba wanda zai iya bayaninsa sai jikin ɗanka shi kadai zai iya isar maka da wannan saƙon wannan magana ce ta Khalid ibn Safwan wanda ɗalibinsa babban malamin hadisi ibn Hibban ya ruwaito to dalilin da yasa na ambaci wannan shine farin cikin da nayi da na haɗu da ƴan uwa to da na shigo kuma sai farin cikin ya ƙaru da na ga kawuna ba kawai din an rufe su da zanna bukar ba a'a saboda a cikin kawunan akwai Qur'ani akwai tilawa barna kake fa kana Borno kana Maiduguri garin Al-Qur'ani yanzu nan kila akwai wajen izifi 50,000 a nan idan aka hada 60 sai ka ji an samu izifi 60 ko 100 a haduwa da irin ku jama'a haduwa ce mai dadi haduwa ce ta farin ciki kuma Allah shine shaida ina kaunar ku in kuka tambaye ni dalili zan ce ban san dalili ba din an ce fiyayyen kauna ita ce kaunar da baya iya bayani sai dai kila a dan fadu wasu daga cikin dalilan Dr. Malam babban yayanmu babban malaminmu yayi gabatarwa mai tsawo wacce ni ta kashe min jiki gaskiya ya kyautata zato da dalibinsa kuma kaninsa kyakkyawan kyautata zato, amma ni ba wani bane sai miskini wallahi ba abinan dai waɗannan abubuwan kyautata zato ne na dan uwa da abokan arziki. Amma babban abu muna roƙon Allah subhanahu wataala, Allah ya sa matsayinmu a wajen shi ya fi abin da ake gani a rayuwa. Allah ya sanya duk waɗannan abubuwan ko abin da ake tunani na karatu ko wani abu ya zamana asalin fassaran wannan shi ne a fassara shi da kusanci yawma la yanfa'u malun, kusanci ga Allah yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Maudu'in karatunmu kamar yadda aka gabatar shi ne hanyoyin samun farin ciki a rayuwar aure. Hanyoyin samun farin ciki a rayuwar aure, dalilin da yasa aka zaɓi wannan maudu'in shine abubuwa kamar haka. Abu na farko, nema na musamman da wasu daga cikin ƴan uwa suka yi cewa suna so a tattauna akan wannan maudu'i bisa hasken wata lecture tsohuwa da aka gana taɓa yi kamar shekara ɗaya ko shekara biyu, wacce take da alaƙa da zamantakewar aure. Kamar a ɗan dawo da wannan lecture a ɗan bibiye ta a tattauna akan wasu ɓangarori wanda ta kunsa. Abu na biyu shi ne, jiya a garin nan da na ga yadda ake ruwan ɗaura aure gabas da yamma kudu da arewa, ni ma sai da na ɗauka zan yi auren jiya. Amma sai da na waiga sai na ga ashe ban zo da shiri ba, kuma an ce aure a Maiduguri sai an shirya. Dalili na uku shi ne, abin da ya kawo mu wannan gari shi ne halartar ɗaurin auren amininmu ɗan uwa kuma abokin zumunci ango Baba Shehu, ga yanan muna tare da shi. So waɗannan dalilan suka haɗu sai suka zama manyan dalilai waɗanda za su sanya wannan topic ɗin ya zama mai muhimmanci a daidai wannan lokaci. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin dukkan auren da aka gabatar, da waɗanda dama sun yi, da waɗanda aka yi yanzu, da waɗanda suke burin su yi aure a gaba. Duka Allah ya ƙara mana albarka, ya datar da mu zuwa ga abin da yake so ya da shi, ya sanya auren da ake yi ko ake kullawa ya zama sanadiyyar kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyoyin samun farin ciki a rayuwar aure, akwai shimfiɗa mai tsawo wacce ya kamata mu ambace ta, wacce ita za ta kai mu zuwa ga wannan gaba. Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci ɗan adam, shi ya fi sanin abin da nike, kake, kuke, muke buƙata, ko ba haka ba? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicce ka, shi ya fi sanin abin da kake buƙata. Daga cikin abin da Allah ya san cewa kana buƙata shi ne, kana buƙatar abubuwa kamar haka. Kana buƙatar al-uns, kwanciyar hankali, natsuwa, da abin da zai ɗebe maka kewa. Me ke tabbatar da wannan? Lokacin da aka halicci annabi Adam, me ya samu kanshi a ciki? Ya samu kanshi a cikin wahsha, ma'ana yana jin cewa bai da wani wanda yake taya shi rayuwa, sai ya ji rayuwar ta masa kunci, babu daɗi. Me aka yi masa wajen sanya zuciyar shi tai farin ciki ta ji daɗi? Shine samar masa da abokiyar zama, ita ce Hawwa, wanda su ne asalin halittar mu, ko shi yasa mai hikima ya ce annasu min jihatil ajdadu akfa'u abuhumu adamun wal ummu Hawwa, duka mutane idan aka kalli asalinsu to asalinsu dai yana tikewa ne zuwa annabi Adam da Hawwa to da aka samar masa da abokiyar zama dan mene dinta samar masa da al'uns liyasta'nisa biha domin ya samu nasuwa ta daide masa kewa wannan hanya ce daga cikin hanyoyin da aka bi wajen cika ma dan adam burinsa kakanmu ko babanmu annabi adam daga cikin abin da zuciyar dan adam take so ko jikin dan adam yake so mutum Allah ya san yana son addifo wani dini dini ba dini na kana jin sanyi ka ji dini ba dini kala biyu ne akwai dumin zuci akwai dumin jiki dumin zuci yana samuwa ne daga abubuwa guda biyu al-anwarul imaniya dini na biyu al-mashair al-wuddiya waɗannan abubuwa guda biyu su suke samar da dumin zuciya na farko al-anwarul imaniya zuciya ta cika ta tumbatsa da imani da hasken san Allah kusanci zuwa ga Allah yarda da Allah kyakkyawar alaka da Allah kusanci zuwa ga Allah yin abinda Allah yake so barin abinda Allah bai so to zuciyar da ta cika da wannan tana samun wani nau'i na dumi me dumin nan yake ishara zuwa gare shi shine akwai rai a cikin zuciyar duk abin da yake da rai kuma zai rika bugawa bugawan nan motsi ne in an samu motsi an samu motion kenan an samu motion za a samu dumi in kun tuna da physics ko ba haka ba duk inda aka samu haske na imani wannan yana nuna yana da alaka da wani source ko mabubbuga inda hasken ke fitowa to shi kuma haske yana da siffofi guda biyu yana da al-ishraq yana da al-ihraq ba kowane haske yake da wannan ba akwai hasken da yake da ishraq kawai amma bai da ihraq akwai hasken da yake da abinnan ihraq kuma yana da ishraq ishraq shine hasken ya fito kaga haske ishraq kenan wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha ko ihraq kuma shine ta zama mai konawa ko mai zafi to hasken imani yana samar da ishraqi a cikin zuciya yana samar da haske da hasken da zai kutso ya bayyana a fuska ya bayyana a dabi'un mutum to amma tunda akwai aiki a cikin zuciyar wani nau'i ne na dumi ake samu duka waɗannan bayanan ana samo su daga faɗin Allah subhanahu wata'ala Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم نوئي نبي نبيه دا زوجياتك سامو shine dumin da yake da alaka da al-mashahirul wuddiya feelings waɗanda suke da alaka da ƙauna wacce take game zuciya duk lokacin da zuciya ta siffanta da wannan zaka ji akwai dumin da take siffantuwa da shi ka tambayi wanda ya narke da soyayya zai baka labari kamar wancan in zuciya ta cike da akwai wannan dumin to kuma da dumin zuciya da dumin sarari duka ana bukatarsa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa muna bukatar dumin sarari da dumin na ciki shi yasa lokacin da yake magana akan ni'imar da yayi mana na halittar dabbobi sai ya ce wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum la'afur rahim. Sai aka ce lakum fiha dif'un, akwai dimi. Sai malamai suka ce tunda anan an tabbatar da cewa dabbobi ta sanadiyar fatunsu da ake samu suna samar da dimi, ya nuna akwai wasu nau'i na dimi da ake samu banda wannan dimin, duka su ma positive dimi ne ana buƙatar su, da wasu bayanai dai masu tsawo da suka yi. A taƙaice, abinda nake so in kai gare shi shine mu fahimci cewa dimin nan kala biyu, to na biyu shine area of concern din mu, dimi wanda yake da alaka da dimi na kauna. Shi yasa Ibn al-Qayyim rahimahullah lokacin da yake magana akan wannan matsalar, domin tabbatar da cewa dimin zuci na soyayya da kauna yana da alaka da abinda zuciya ta sukunta da shi na so, shine yace har hawayen da yake gangarowa a fuskar wanda zuciyar shi ta narke da son wani abu, su kansa hawayen suna sukunta da dini saboda dimin zuci. Ka tambayi wanda ya taba kukan kauna da soyayya, zai baka labari. Akwai wanda zai bamu labari? Ba wanda ya taba kukan soyayya ne? Na ka taba yi? Allah saka akai. To tunda wannan bawan Allah yana ni na san akwai wanda suka yi kukan soyayyan ba shi kadai ba, to amma tunda shi ya faɗa mana gaskiya yana da kyauta. An goro kana da kyautan 10,000. Tunda ka faɗa gaskiya
ni ma na yi.
Sabata ka bi hawa kasha. To wannan dimin da ake da zuciya take sukwantuwa da shi yana da alaka, ku zama tare da ni sosai, yana da alaka da asalin inda aka halicci mace, ko aka halicci aka cire a jikin Annabi Adamu aka halicci mace. Mun fahimta gadan da nake so in gina kenan musu. Mace da aka halicce ta, an halicce ta daga ƙashin kirjin namiji, ko kirjin Annabi Adam. Sai malamai suke cewa ko kun san meye sirrin da yasa aka zabi ƙashin kirji, ba ƙashin hannu ba, ba ƙashin kafa ba, ba ƙashin, akwai kasusuwan da sun fi ƙashin kirji ƙarfi ai. To meye dalili? Sai suka ce ai daga cikin dalilai shine shi ƙashin kirji ai yana kusa da zuciya ne. Ita ko mace matsayinta zuciya ne, anan ya kamata a baza mata al'arshin zuciya ta tankwashe kafa, ko ba haka ba? Na biyu daga cikin dalilai shine abinda muka ambata na dini a duk jikin dan Adam, a inda ba inda yake da sufantuwa da dimi da kake ji kamar kirjinka, nan ne kake yin wani abu domin ka samu dimi. Da zarar sanyi yayi yawa ya kake yi, sai kai haka. Me yasa kake haka? Saboda anan ne kake samu dimi. Don a nuna maka cewa daga cikin hanyoyin farin ciki a rayuwar aure shine ka aje matarka a zuciyarka, ita ma ta yadda cewa a wajenka za ta samu dimi, kai ma ka yadda cewa ita ce mafuɓugar diminka. An haddace wannan? A'a. daga cikin dalilan da yasa ko hikimomin da yasa aka halici mace daga kashin kirji shine duk lokacin da wani abu ya fuskanto ka wanda zai cutar da kai da kanka da kirjinka nan da nan kake karewa, wannan yake nuna nau'i na protection, ma'ana da kai da wanda aka halitta daga kirji, daga kashin kirjin namiji misali, duka ana sa ran ku samar da wata kariya ta musamman ga juna. To din rayuwar auren da babu kare juna, babu kare mutuncin juna, babu rufa ma juna asiri, ba yadda za a samu farin ciki a wannan rayuwa. Mun fahimta? Ba yadda za a samu farin ciki. Daga cikin dalilai hikimomi wallahu alam na halittar mace daga kashin kirji shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yace fa inna nisaa khuliqna wa inna shay'in fi dhil'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasarta. An halice su daga kashin kirji, shi kuma kashin kirji inda ya kuma karkacewa shine na can sama, can bangaren sama. Idan kai kokarin sai ka miƙar da shi, to sai ka karya shi, karyawar shine kuma a raba gari. Wannan yake nuna maka cewa a rayuwar aure idan ana so a ji daɗi, in ana so a yi farin ciki, dole akwai wani abin da is organically like that, you have to live it the way it is, yanda yake haka za ka bar shi, sai ka kalli can shi a karkacen shi. Yanzu misali, duk injiniyan da ya zo ya maka gini bai karkatar da wani abu ba sai kun yi rikici da shi, din bai iya gini ba. Me yake kara beauty da kyan gini? Markwaɗe markwaɗe ko? To ashe markwaɗe markwaɗen ɗabi'ar mace beauty ne, kyau ne, amma da wanda ya kama. To tunda haka yake asali, kai ne yanzu za ka zo, in yanzu misali aka zo aka ce maka an maka falo, injiniya ya ce ya gama falo ga yadda ya yi, yanzu ba ya kamata ka ce to ni a falon nan a zo a sare mun wannan katangar ba, a'a sai ka je ka siyo furniture wanda zai fitin falon. Ɗayan biyu, akwai falon da za ka iya sare wani abu, amma akwai falon da ka taɓa wani abu zai ruguje, kai kuma ba ka san ginin ya ruguje, me za ka yi? Sai ka bar shi yanda yake, amma sai ka samu furniture da zai yi daidai. To ita ma mace akwai wasu daga cikin ɗabi'unta da take da shi wanda yana da alaka ne da asalin ginin da aka gina ta a kai. Kai ne yanzu za ka je ka nemo ɗabi'u da furniture kamar yadda muka faɗa na gini wanda zai daidai ya markwaɗa domin a tafi. Idan ka ce a allon baran sai an dawo nan, to kana so ka ce ke me yasa kike a karkace ke dawo ki miƙe, ko ba za ta taɓa miƙewa ba. Mun fahimta? Abinda nake so in ce a nan shine daga cikin hanyoyin samun farin ciki a rayuwar aure shine yadda da asalin abinda asali ne a ɗabi'ar kowa daga cikinmu, amma tare da kallon wasu hanyoyi za a bi wajen magance su ko gyara su. Dan adam tun kafin zuwan musulunci da philosophers da masu zurfafa tunani da larabawa mawaƙa sun ta tuntuntuni da zurfafa tunani ya za a yi rayuwar ɗan adam ta miƙu ta daidaita idan ba a sirka ta da mace a cikin rayuwar ba, har suka tabbatar da cewa duk sanda kaga wani na da wata matsala ta hangen nesa da tunani da zurfafa tunani, idan da a cikin rayuwarsa akwai mace, to da tunanin zai fi zurfi, zai fi kaifi, zai fi hangen nesa. Saboda me? Gudunmawar da mace take bayarwa a rayuwar ɗan adam wajen miƙar da tunaninsa. Wannan hakika ce. In kana so ka samu dalilin da ke tabbatar da wannan, karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Madan tsaya minti biyu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci halittar da ya yi mamace domin ta ba namiji gudunmawa. Wace irin gudunmawa? Gudunmawar natsuwa da kwanciyar hankali da ɗebe kewa da sanya jin daɗi. Ya sanya wannan abun ɗaya daga cikin abubuwan da ke tabbatar da ikonsa da mulkinsa da buwayarsa. Ma'ana, idan aka tambaye ka yanzu, aka ce maka ka faɗa mana dalili daga cikin dalilan da kai ta wannan dalilin ka yadda Allah ɗaya ne, daga ciki ba akwai cewa Allah ya halicci mace. Inda Allah ya ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, to duk abin da za a sanya shi a matsayin aya ta ikon Allah da take tabbatar da mulki da buwaya da izza ta Allah subhanahu wa ta'ala, ashe wannan abun babba ne. Mun fahimta me ke tabbatar da wannan? Waɗannan ayoyin ka koma su yaƙin yanda aka jero, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun. Halittarka aya ce. Sai aka ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض من بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تكون السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. الله سبحانه وتعالى يا أنبتي أبو بوا مبنبنتا نحل التنسى وأن دسكي تبتا دئيكوان سدبوايا أكا أنبتي هلتر دأكي منا دكاسا أكا هلتي هلتر مچي da yadda take samar da natsuwa da kwanciyar hankali da irin alakar da aka sanya tsakanin zuciyar namiji da mace. Duka wannan wani karatu ne mai zurfi. Aka ambaci ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, aka ma'ana bambance-bambancen harsuna, wannan kanuri ne, wannan bafulata ne, wannan kaza, wannan kaza. Sannan aka ambaci sabawan dare. Yanzu ikon Allah da buwayarsa da kake kallo da abun ban mamaki na dare da rana, to a kusa da wannan kuma aka ambaci halittar mace, ashe babba ce. Sannan aka ambaci manamukum billayli, ka kwanta bacci, ka san me yake faruwa a baccinka, wani ilimi ne wanda Allah kadai ya sani, to babban abu ne da yake nuna ikon Allah. To kamar yadda akwai ikon Allah a nan, akwai ikon Allah da sirrori da yawa a cikin alakar namiji da mace. Aka ambaci yurikumul barqa, walqiya da kake gani da iska da take kadawa, duka wasu abubuwa ne na ilmomi na sirri mai zurfi. To shi ma haka, wannan yake da ambatan wannan kusa da ambatan mace, yana nuna ashe halittar da take da take cikin halittar mace da sirrin da ke alaka tsakanin namiji da mace wani ilimi ne mai zaman kanshi, ko kuma wata duniya ce wacce sai wanda Allah ya haskaka masa. Me ke kara tabbatar da wannan a duk cikin ayoyin nan? Ba inda aka rufe da liqaumin yatafakkarun sai akan mace. Liqaumin yatafakkarun, lil'alimin, liqaumin yasma'un, liqaumin yaqilun. Amma akan mace aka ce alaƙar mace da namiji la ayatin liqaumin yatafakkarun. Malaman tafsiri suke cewa daidai gwargwadon zurfin tunaninka, tunda Allah ya ambaci tunani, daidai gwargwadon ilimi da sirrin da zaka hango na alaƙar mace da namiji. Waye ya shirya ya zurfa ba tunani? Ba ku shirya ba? Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Akwai wasu kanikanci, akwai wani sirri, akwai wasu abubuwa da suka faru, settings da yadda aka shirya zuciyar dan adam da kwakwalwarsa, mace da namijinsu, wanda yake kusanto da junansu tsakanin mace da namiji. In aka samu wannan kusancin, kusancin kwakwalwa, kusancin jiki, kusancin numfashi, kusancin tunani, kusancin zuci, to sai a samu litaskunu ilaiha, sai a samu as-sakinatu al-qalbiyya, sai a samu nasuwa. Abun mamaki a nan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce litaskunu, domin ku samu nasuwa, ba a ambaci ta ina ne za ku samu nasuwa ba. A ka'ida duk abinda Allah ya yi itlaqinsa ba tare da qaidi ba, to shi ma barinsa ake ba tare da qaidi ba. Saboda haka kusanci ko alaƙa tsakanin mata da miji, kumbarka za ta samu nasuwa, yatsunka za su samu nasuwa, idanka zai samu nasuwa, kafarka za, tunda litaskunu aka ce komai naka zai samu nasuwa, ba yi ƙaidi ba. Mun fahimta? Da a ce aunawa ake a kimiyyance, da za a auna, da za ka sha mamakin abubuwan da jikinka yake samu na sako. Alaka tsakanin mace da namiji wani karatu ne mai faɗi, ban so mu shiga, mu ci gaba dai. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya sanya kauna da soyayya tsakaninku. Anan akwai karatuttuka, daga cikin karatuttukan shi ne daidai gwargwar, aka ce mawaddatan wa rahma, aka sanya kauna da soyayya da tausayi, sai aka ambaci kauna da tausayi. Ba yadda za a yi a samu farin ciki a rayuwar aure idan ba a samu kauna da tausayi ba. Kuma ba yadda za a yi a samu kaunar gaskiya ba tare da tausayi ba. Duk wanda bai tausayinka bai san ka, ko da ya rubuta littafi mujalladi 20 akan kaunar da yake maka. Hasali ma daga cikin alamomin kauna tausayi, daga cikin alamomin kauna tausayi. Shi yasa idan namiji ya ce yana son matarsa, to dole ne a samu tausayi, tausayi na magana, tausayi na mu'amala, tausayi na ciyarwa, tausayi na hakuri. Kana tausayin ka ce kana son ta amma baka bata abinci, baka kyautata mata shafa labarin shi ne, din idan kana kaunarta, to aljihunka bai san sanda zai bude kansa ba ma, saboda baka mallaki aljihunka a gaban matarka ba. Mun fahimta? Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, fa'ida ta uku ita ce daidai gwargwadon kauna da tausayi, daidai gwargwadon litaskunu ilaiha, daidai gwargwadon kauna da tausayi, daidai gwargwadon farin ciki da natsuwar da ake samu. Shi yasa Allah ya ambaci as-sakina a kusa da abinna al-mawadda war-rahma. To inda zan tambaye mu, me ma'anar kauna, me ma'anar soyayya? So me ake nufi, me ma'anar so? Ko akwai wanda zai iya bada amsa?
Ma'anar so,
na'am, ma'anar so, na'am,
kirawo.
Wannan fassaran so kenan, angoro angoro. Malamai sun yi sabani a kan mai ma'anar so, amma dai a taƙaice kuma ana faɗa ana dariya har a al'adun Girkawa da Romawa, Farisawa, shekaru dubbai fa an tattauna a kan mai ma'anar so. Mai dalili? Dalili shi ne duk abinda ƙabila kaza ta yadda shi ne so, to in an zo mu'amala ta kauna shi yake manifesting shi yake bayyana a dabi'un ɗaiɗaikun su kun gane alakar shi da sakafa ko so ba wani abu ne kawai za a faɗa a wuce ba yana da alaka da sakafa da tunani da ginin kwakwalwar ƙabilu kowace ƙabila shi yasa kuke gani a wajen mu'amala tsakanin mata da miji yake bambanta daga ƙabila kaza zuwa kaza saboda kowace ƙabila in an zo definition na ƙauna da soyayya akwai abin da suke faɗa to a kanurance me ya so da ƙauna a takaice wasu daga cikin abin nan suka sun fassara so da ƙauna shine suka ce wani abu ne da yake ɗarsuwa ko yake faɗowa a zuciya wanda shi mai zuciyar ba shi da yadda zai yi dole ya miƙa wuya din shi ba bai sanya aka yi yawa sannan akwai alamomin da suke bayyana wanda suke da alaka da wannan daga nan suka ce za ka ga mutum yana haƙuri wajen mu'amala a kan mutum kaga an shigo sakafa kenan yanda kowa abunnan culture yadda kowa yake kallon abunnan suka ce za ka ga mutum yana da karamci ga wanda yake so alama ce ta kana kaunar mutum wasu suka ce za ka ga mutum bai mai hasada bayan da za a wanda kake so kai masa hasada za ka ga mutum bai tara file na jiya kamun shekaran jiya kamun shi yasa duk rayuwar auren da kullum ake rewinding din jiya da shekaran jiya ba za a samu farin ciki a cikin ta ba dole ne a rika deleting pages a rika deleting files an yi an wuce to kada yau a zo a tara jiya ki shekaran jiya gata kaza last month sai a azunna dole ne duk wanda yake yawan tuna jiya da shekaran jiya an masa ba daidai ba to zaka ga yana da karancin yin afuwa mun fahimta shi yasa ake so in an samu rashin jituwa a rayuwar aure kai make reference ne da wani abin da aka yi ba wai kai ta bayani akan shi ba ina faɗa miki kina yin ba daidai ba zan baki misali daya rana kaza kin yi kaza wannan ba daidai ba to sai ta fahimta amma jiya kin yi shekaran jiya kin yi satin da ya wuce to kana tabini ne kana ruguza zuciyarta ne ni kawai ban da wani alkhairi kawai shikenan haka za ta rika gani mun fahimta wannan yana kawo yana haifar da rashin farin ciki a rayuwar ku daga cikin abin da suka faɗa wanda suke da yake da alaka da ƙauna shine duk wanda kake so kake ƙauna so da ƙaunar da kake masa yana hana ka ganin kyan wani kawai in ta babin kyau ne ko da za ka ga wani wanda ya fi shi to a kyan wance shi nake so ko da kyan wance ya fi nata to kyan ta ita wannan kyan nake so misali mun fahimta har suka gangaro suke magana akan yanke alaka wasu suka ce wafa'i ne da yana da ci wafa'i shine ka tsaya tare da mutum babu shakin babu canza shawara daga ciki yanke alaka da duk wani abin da zai kawo masa damuwa ashe idan kana son mutum so na Allah tsakani da Allah to duk abin da zai kawo masa bacin rai zaka kauce masa wannan yana da alaka da fadin mawaki khalilayya ma wafin bi ahdi antuma idza lam takuna li alaman uqati'u asali yanke alaka da tsakanin wanda nike kun san bana san shi to karku yi alaka da shi to ina ga kuma in maka ko tai maka abinda ta san cewa bai da kyau ko kuma zai kusata juna akwai wasu jawanin wanda shine asalin ina jin dalilin da yasa aka ce mai zaɓi wannan topic din waɗanda idan ka musu kallon ko kuɗin goro za ka iya cewa zai wahala ka samu rayuwar auren da a cikinta akwai farin ciki da walwala ba tare da kaga akwai waɗannan abubuwan da zamu zayyano ba. Waɗannan abubuwan da zamu faɗa, ni ne wata rana na zauna nayi tunani wani lokaci bayan wata sallar asuba mai albarka, sai nayi tunanin wasu matsalo, wasu abubuwa ne na alkhairi waɗanda in suka shigo rayuwar aure suke taimakawa wajen samun farin ciki kuma suke tsuke kofar matsaloli. Sai na fitar da waɗannan abubuwan guda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. To asali na yi tunanin in yi rubutu ne a kai, to shi yasa sai na samar da jumla wacce take da sauƙin tattaunawa, to kuma in Allah ya da ana rubutu a kai ɗin zai fito a matsayin ɗan taƙaitaccen littafi wanda zai kunshi waɗannan ɓangarorin, ba zai fi shafi 15 zuwa 20 baki da ɗan ƙaramin littafi. Sunan littafin topic ɗin da littafin shi ne Trust the Threat. Trust the Threat but don't tread the trust. Trust the Threat, ka yadda da wannan alaƙar da yarjejeniyar, tunda thread ba dole sai kasuwanci ba, ka yadda ka sanya yaƙini da wannan alaƙa ta aure, amma karka zubar ko karka siyar da yarda da amincewa. Bangare na biyu ƙari ne kawai ne, amma asali trust the thread shi ne kawai magana. Trust the thread. Kowane harafi a cikin waɗannan a cikin wannan jumlar yana wakiltar kalma ne. In ka kalli trust, ku yi haƙuri mun koma mun bar Larabci. Trust yarda ko amincewa, to ta fara da T. To T din tana wakiltar trust. Ba yadda za a yi a samu farin ciki a rayuwar aure idan ba a samu yarda ta tsakani da Allah har cikin zuci tsakanin ma'aurata. Shi yasa daga cikin matsalolin rayuwar aurenmu yanzu rashin cikakkiyar yarda. Duk lokacin da rashin yarda da juna ta shigo, to akwai matsala. Bari in riƙa bin wayanta mai take yi, ina jin tana da alaƙa da wani, bari in kaza, bari in yi kaza, bari in yi kaza. To da wannan virus ɗin ya shigo cikin rayuwar aure, to ka kabbarta ma wannan rayuwar auren kabbara hudu din janazar rayuwar auren take. Babu abu mai daɗi a ce ka bar gidanka ko ka bar matarka ka yi tafiya tana da waya tana da komai, amma a ce ta yadda ta kare mutuncinka da mutuncin gidanka, wannan alkhairi ne. Kuma a ce kai baka tunanin wata matsala, ita ma ya kasance bata tunanin komai, sai in zaka karo aure ne, kaga wannan ai ba matsala bace. So dole a samu trust, a samu yarda. Harafi na biyu shi ne R ko? To dole a samu ros, shi ne ƙauna, shi ne mawaddatan. Dole a samu ƙauna. In aka ce ƙauna a nan, kada wani ko wata ta fara ɗauki tunani irin ƙauna na Indian film da ake tunani wata duniya, a'a, kowa da level ɗinsa, kuma kowa a cikin mutane. Wannan bil munasaba wani karatu ne mai muhimmanci, ma'aurata mu fahimci wannan. Kowa a cikin mutane akwai irin asalin ɗabi'arsa da ginin da Allah ya masa wajen bayyana ƙauna da abin nan. Kada ki ce yadda kika gani a gidan wani ana bayyana ƙauna haka kike so a gidanki, a'a, kowa da yadda yake. Me yafi kamata? Ki gane shi wannan bawan Allah shi ya yake bayyana ƙaunarsa, ke kuma ki bayyana ƙaunarki ta yadda ke ma Allah ya gina shi. Duk da dai akwai wasu hanyoyin da an yi ittifaƙi, fahimfi shuraka, cewa wannan su ne bayyananin hanyoyin da ake iya bayyana kauna. Amma dalilin zaben wannan kalma ta rose flower kenan shine an ita flower tana da kanshi ko to dole ne kaunar da kuke yi da iyalanku sai ta zama tana fitar da kanshi, dole ba a cewa abu a boye ake yin ta, dole kanshin ta ya fito. Baka ina amfanin turaren da bai da kanshi ballantana kuma in danbar ne ya sa shi. Misali danbar na zai yadda ya sa turare bai da kanshi, ba zai yi ba, ba wanda ya kai danbar na sa turare a sani na da to
yar gurma za ka ci yaren guta za ka
abu to misali turare mara kanshi bai da amfani ko. To ina fulawa da kaunar da za a ce ba a jin kanshin ta, a'a dole kanshin ya fito. To kuma tunda fulawa ce dole sai da bar ruwa, so shin muna bar ruwa muna zuba ruwa, dole from time to time ana dubawa ta bushe bata bushe ba, a faƙi ullaunu hane koya take ko mukhdarra ce koya, sai a rika zuba ruwa ana kula da ita. Sannan duk inda fulawa take ai shuka ce akwai wata ciyawa da za ta iya kawo mata barazana, to dole ne ka rika noma kana sa taki kana ku gane karatun mun fahimta yawa. To bayan nan akwai you shine trust ko you shine understanding, dole ne a samu understanding, a samu fahimtar juna. In aka ce understanding ba wai ana nufin ni da ita ko kai da ita ya zamana ba matsala kwata-kwata, a'a shi yasa aka ce understanding, a fahimci juna, a fahimci wane ya yake, kowa ya karanta kowa tun da wuri. Kuma wani babanmu yana cewa ya faɗa mun wannan ne a satin da zan yi aure auren farko, ya ce zan maka wata wasiya, na ce na ina jinka baba, ya ce aure ana gyara shi ne ko a ɓata shi a satin farko. A satin farko dalili sai ya ce ka gane, na ce ban gane ba. Kun san a ƙa'idar magana da an ci, in kana so ka ji bayani kar ka fara cewa ka gane, sai ai maka rowan zance, na ce ni ban gane komai ba. Sai ya ce to sanda ta zo gidanka, ta zo ne a matsayi ta yadda ta baro gidansu ta zo gidanka, abinda ake tunani faifan CD ne ko kaset da ya zo da ya zai ke bukatan installation, za a sanya softwares a ciki, waye zai sa, kai ne engineer. Idan amma kuma akwai abubuwan da ta zo da shi a tunaninta, idan ta zo sai ka barta a yanda take da abinda ta zo da shi, shikenan. Dama za a yi testing kwana ɗaya kwana biyu abin nan, daga nan sai a wuce a kai. To amma idan ka gyara a nan ba haka ba, ka samo antivirus ka sa karka shi kenan, sai a to di yaushe za a wannan a satin farko. Dalili na gaba shi ne an riga an mata rubdugu da bayanin cewa to ki je ki saurare shi, kai ki saki kaza, akwai wannan nasihar da wasiyar da take ta yawo a kwakwalwa, to kai kuma sai ka ci ribar wannan lokaci. A takaice a ƙarƙashin understanding, ka fahimci cewa dole ne mu yarda da bambance-bambance tsakanin duk mu taimaki juna. Akwai wani abu mai matuƙar muhimmanci shi ne a satin farkon nan a ɓangaren understanding, kowa ya fahimci cewa we are here to complete each other, mun zo ne domin mu ƙarfafa juna, mun zo ne mu taimaki ki juna, mun zo ne mai cike gibin da yake tsakaninmu. In kowa ya shigo da wannan tunanin, to wallahi rayuwar aure tana fara, tana haske, tana walwala, tana zama mai abun ban sha'awa. Shi yasa wasu suke cewa a wannan gabar mu gane, sai su ce we agree to disagree, mu yadda da cewa akwai inda ba zai yi mu daidai ba, so dole kowa a bar shi duk abin da rashin fahimta akan shi ba zai cutar da asalin manufar auren ku ba, to a bar kowa da ra'ayinsa. Shi yasa a wannan gabar wasu maza suna kuskure, idan mace ta zo sai ka ce 100% ra'ayinka komai kaman Qur'ani kaman nassi haka za a yi, haba akramakallahu. Ai ita ma tana da abin nan, abinda take so ba shi yake abin nan. Hasali ma akwai babin da dinka girmama ra'ayinta sai ka sako zuwa ra'ayinta. Ke wai wasu kalan kaya shi tafi burge ki, naka kai kenan. Duk da kai kana da favorite kalan ka, sai ta ce na fi son blue tone, ni ma yanzu zan riƙa yawan sa blue, shi kenan. Randa ka sa sai ka ce kalan kayan da kike so na safe yau, ya kika gani misali. To su gane cewa ra'ayinsu yana da mutunci, yana da kima a wajenka. Amma in ka riga ka nuna cewa son bata kai ta faɗa ba, to kana asaran wata kwakwalwa da shawarwari ne na matarka. Wannan a ƙarƙashin understanding. Dole ne a rayuwar aure a samu sincerity, ma'ana ya zama da gaske ake yi, da ikhlasi kai. Duk wanda ya shigo rayuwar aure da wata manufa, kin aure shi kawai saboda yana da kuɗi, shi kenan dalili, to kina ruwa. Ka aure ta kawai saboda kaza, shi ne kaɗai dalili, babu wasu ma'ayir, babu wasu ma'aunai, to akwai matsala. Kowa ya tambayi kanshi. Daga cikin abin da yake taimakawa shi ne T na transparency. In an shigo rayuwar aure ko za a shiga, a yi a haka. In ka bari ta ɗauka kana da wani account mai numfashi, ta zo kuma ta gane ba haka ba ne, akwai matsala. Mun fahimta? Yawwa, baiwa hasali ma gara a gane ba ka da shi, sai in an zo sai a ga ashe ka wuce yadda ake tunanin ya fi, ko ba haka ba? Ga Dr. Kiyari can ya ce haka ne, ƙwarai da gaske. To, yana da kyau mu fahimci wannan. Ina mamakin mutumin da zai je rayuwar aure neman aure ko zai aure ya yi ƙarya, ta wani dalili? Kuma kana so ka gina gaskiya da gaskiya kai shuka a kan bolan? Ina, ai ba za ta fitowa mai kyau ba, ko ta fito na kwana biyu ne za ta lalace. So a samu transparency. Na gaba, ta gaba a samu binnan truthfulness, ma'ana a samu gaskiya da gaskiya. Ya sha bamban da bayyana abu. Misali, wani zai iya bayyana abu amma ba a kan gaskiya ba, to zama akwai gaskiya tsakani da Allah ne, har kausan da kake yi na gaskiya tsakani da Allah. Abu na gaba da yake taimakawa shi ne a samu tsafta. Yawwa, dole ne ga ma'auratan guda biyu, wannan yana kawo farin ciki, yana samar da farin ciki a rayuwar aure kuma tsakani da Allah. Mata suna complain akan tsaftan wasu daga cikin mazaje, wajibi ne a samu tsafta. Tsafta ta komai, tsafta ta gashin kanka, tsafta ta kumbarka, tsafta ta kafa. Karka bar kafanka tana dambe da mayafi, tana ja saboda abin nan. Mun fahimta, bai kamata ba. Yawwa, kana jan da shi abin nan bai kamata ba. A gani, kulawa da kanshi da abin nan, tsaftar baki yana da kyau. Mai manzala su sana ya faɗa a kan astiwak, mataharatun lilfam marbatun lilrab. Kayanan a hadisai muna gani, in so samu ne kai brush so uku so hudu so biyar, bai yawa ba, na ka buɗe ido ba ka yin biyar dama. Haka ya kamata. Kun san dalilin? Wato, ba ƙaramin wanda bai jin nauyinka ba ne ko matarka wacce ba ta jin nauyinka za ta iya faɗa ma bakinka na ɗan da kai ka faɗa. Kun gane? Amma maganar gaskiya ce fa, bai kamata mu riƙa abin nan, sai wanda bai jin nauyinka sosai. To, kuma waɗannan wasu rukunai ne na wanda suke kawo farin cikin rayuwar aure, dole mu kula da su. Kuma sanda kake ka riƙa yi mata abudan asali, sai ka samu yardar Allah, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Kulawa da gashi, wallahi alazim akwai wadanda suke complaints ce mazajen su suna zama ba su aske gashin inda ya kamata aske na shekara ba wallahi akwai wallahi to ka sawar kai tunanin ya suke rayuwa anan ne ka ga kalubalen mai shan sigari shi ma ya za a yi rayuwar aure ta yi dadi tsakanin mata da miji kana busa mata hayaki su ma matan su kula da abin da ya shafi sauta wannan wani karatu ne amma dai yan Borno ba su an faɗa musu abu na gaba shine e na expression dole ne a rayuwar aure sai an samu bayyana abin da ke cikin zuciya ba a cewa ina son ta kawai a zuciya sai ka rika bayyanawa ana bayyanawa da aiki da baki manzo Allah sai waɗannan jama'a ba fa'a novels ko wani abu na samo ba a ayoyi da hadisai ne yawa ba wani abin da ya fita a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan shi akwai bayyana kauna da soyayya saboda haka ala ramma ala gafata mala tilawar ka bata cin karo da bayyana soyayya da kauna in an ce daga ina ka samu ka ce min alkitabi was sunna ko ba haka muke ce da qur'ani da hadisi ka samu kuma in kai dan neman yadda Allah ka samu lada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mai yadda yake son matansa, yadda yake son Aisha, yadda yake son Khadija ba a boyewa. Wani ya ce, "Yanzu ya za a yi yana jin nauyi kawai ya ce wai ina son ki shi nauyi yake ji." To me kake cewa an ba za ka ce? Ba malam. Haka baje kai bayani da muna da lokaci da kun ji mawaƙan Larabawa yanda suke baje kolin bayani akan zuciya, amma ba lokaci kuma na ga malam yana tallona. Daga cikin abin da yake taimakawa wajen kawo farin ciki a rayuwar aure dole ne a iya magana tunda mun ambaci expression bayani to dole ne a iya magana ka samu wata gabar da zaka faɗi wata kalmar da zata fisge kwakwalwar mai sauraro mutum ne aka kawo masa matarsa ta kawo masa shayi ya kurba tace sai tace ban sa shuga ba ina so ka sa ai tunda yayi daga hannunki ne ai kawai sugar ta akwai sugar yanzu wanda kace mata haka ya ga ba za ta abin nan mun fahimta akwai wasu bayanai na mawaka akan wannan ina tuno da abin da ya faru a gaban Ma'mun a gaban Harun al-Rashid ka annahu wata baiwarsa take an kawo wani fure ne mai ban sha'awa sai ana magana akan siffar wannan furen to ita da yake ta iya magana kawai nan take sai ta ce ka annahu launu haddi hina yadfa'uhu kaffur rashidi li amrin yujibu al-ghusla kaga iya bayani kenan da wannan ta kara samu matsayi a wajensa duk wannan yana daga cikin sirrin wa qululin nasi husna ka iya magana ka iya isar ma matarka ko ita ta iya isar maka da manganu masu dadi in kuka zama masu yaɓe wannan ya yaɓa wannan ya yaɓa zuciya da kuke ganinta da ƙaunan nan da ni muke ta bayani kamar bararren ƙwai ne da aka bare shi duk abin da ya taɓa shi ko ya mai datti ko ya ɓantaro shi a haka har a kai kan jan shikenan ƙwai ya lalace so dole ne a kula da shi mun fahimta dole ne kuma a wannan irin bayyana ƙaunar ko abin nan ya kasance jiya da shekaran jiya haka ne gobe ma haka ne kada a satin farko sati na biyu na aure akwai haka amma daga baya a bari ina tuna wani da yake bada labarin cewa akwai lokacin da wani ango da matarsa suna cikin tafiya a farkon aure sai ta zame nan da nan ya rude ya kidime hankalin shi ya tashi ya zo yana cewa ina fata baki ji ciwo ba kaza kaza bayan shekara daya kusan a irin wajen ta zame sai ya kalle ta yace ke ba kya gani ne ke makauni ya ce kun ga jiya ba yau bake yawa to dole a samu sustainability ma'ana jiya ayi gobe ayi a cigaba ina fata mun gane so daga cikin abubuwa masu muhimmanci shine dole ne a samu lokacin da za a rika discussion zan tsallake in kai karshe a rika tattaunawa wannan tana da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anarta ba majuna lokaci wasu mata suna complain mazaje ba sa ba su lokaci ka fita office, ka dawo da yamma, ka kaza, ka dawo da yamma kuma ka tafi majalisa, kai kaza, kai kaza. So ita lokacin ta kawai shikenan sai an zo bacci, a'a akwai sakonni na zuci wanda su asali ba sa tasowa sai an samu abin nan quality time, sai an samu lokaci mai kyau an natsu, sannan a rika tattauna discussion akan matsalolinku. Kuma karka ji nauyin akwai wata matsala, ina fuskantar matsala kaza da zaki gyara, ita kuma ta karba da farar zuciya da budaddiyar zuciya, sai rayuwa ta yi abin nan. In ana yin haka zai taimaka. Abu na gaba mai matukar muhimmanci, raskar dole ne a samu girmama juna. Ba yadda za a yi rayuwa ta yi daɗi idan ba a girmama juna. Kada kai kuma ka zauna oga kai ne kaɗai za a girmama, ita kuma ka taka ta yadda ka ga dama. A'a, wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Yawwa, dole ne ya kasance ka girmama ta, ta girmama ka. Kuma wani abu mai matukar muhimmanci da girmama wannan da kyautatawa, in an tashi yi, ka yi mata ne a bisa ta cancanta, a bisa Allah ne ya ce ka yi. Din idan kana yi don Allah ya ce ka yi ne, to ko ta yi ma ba daidai ba za ka yi, saboda Allah kake mawa. Ita ma ta yi maka biyayya saboda Allah ya wajabta mata yi maka biyayya. Abu na ƙarshe a wannan ɓangaren shi ne, dole ne a samu entertainment, ma'ana yadda za a rika faranta ma juna rai ta ɓangaren abar rotin ɗin nan, kai ne miji, ni ne mata, so ni oga ne, a'a, a rika samun wasu lokuta na wasanni, raha. Wannan yana da alaka da wani topic mai muhimmanci, shi ma yana taimakawa wajen samun farin ciki a rayuwar aure, shine yin abubuwa tare. Duk abinda za ku iya yi tare a matsayin ma'aurata, ku rika yi tare. Ko gidanku ne, ko ya ne, ku rika fitowa da ɗan, ko bai da girma, ku ɗan rika tafiya ku dawo tare. Ma'ana ku ɗan yi exercise da safe ko da yamma, kuna yi kuna fira. A lokacin da ake yin nan, akwai wasu bayanai da zukata ke markadowa, algafata mala mun gane, ku rika exercise tare, ku rika duk abinda za a iya yi tare. Kai 5 and 6 ne, wannan yana daga cikin abinda malaman tafsiri ba da wasa ba suka ambata a ƙarƙashin wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, suka ce meye sirrin da yasa Allah ya zabi kalmar azwajan. Azwaj a larabci abinda yake dan uwan juna suna tare, wa akharu min shaklihi azwaj, ko suna tare 5 and 6. So ashe asali rayuwar aure ana yi ne tare. Ina mamakin ya za a yi a ce wasu ma'aurata wai tana da ɗakin ta, shi yana da ɗakin shi, daban lakum dinukum waliy din, ken lakum ghurfatukum waliy ghurfati, ba zai ba haka bane. Wasu an ce misali ana wanka tare, ya za a yi wanka, to me kuke, ba da gafarta ma misali. Duk abinda zai yi a gashi a hadisance kuna ji an karanta muku, an za Allah sallallahu alaihi wasallam yayi daban, kai kuma har yanzu wannan hadisin bai iso maka ba, bai shigo cikin gidanka ba, mun fahimta? Saboda haka duk abin da zai yi a yi tare, kar ku raba cin abinci tare, yana da kyau. To a wannan babin kada dole ne ku tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Aisha tsere, duk an gama mana wannan karatun fa, amma mun dauka kabbara da tilawa shine kawai, a wannan shi ma karatu ne. Yawa, saboda haka a haɗa duka biyu. Kar ka zama abusan kamfarira a gidanka, ranka a ɓace, fuska a murtuke, hadari da gajimare, duk sun gama haɗuwa, barna da gabas da duk sun haɗu, a'a ba haka ba. Ka zama mai sauƙin hali, mai murmushi, murmushinka ya riƙa isar da wani saƙon zuci zuwa ga abokiyar zamanka. Wallahi al'azim, akwai matan da suke complain akan rashin murmushin mazajensu, matsala ce. So abin nan marital issue ne sosai. To ba kai mata ba iwa ka aje ma murmushin, sai ka fita waje kai ta rabawa, ha kai anan na ta maya zama special one. Misali, mun fahimta? Wasu sun maida rayuwar auren ta zama a takure, babu sakewa. To karki mun abu ke, ina wasa da ke ne, kana wasa da ita mana tun mai tsa, mun fahimta? Duk ba haka ba ne abin, wallahi. Me yasa manzo Allah sai ya ce halla dhikran, ina wannan hadisin yake to la'ibu ha wa tula'ibu mun fahimta so jama'a babu lokaci gashi kuma naga ana ta nuna cewa lokaci yayi amma gaskiya topic ne mai matukar muhimmanci wanda inda za a ƙara wata awa ɗayan ina jin ba za mu gama ba saboda bangarori masu muhimmanci da ke da alaka da wannan naso asali duran da na shigo barna zan yi majalisi anan akan Qur'ani zan yi magana to saboda tunawa da babban masoyi bawan Allah mutumin arziki wanda muke kyautata masa zaton kusanci ga Allah Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya haskaka makwancinsa masallacinsa kenan kuma akwai kauna ta musamman tsakanina da shi ba na wasa ba to na so a ce ran da na shigo masallacin nan darasi zan yi akan Qur'ani ko din in ƙara tunowa da shi in masa addu'a ta musamman to amma dai dalili ya sa mun fara da abin da ya shafi aure da farin cikin rayuwar aure amma a Qur'anance ko yawa ina godiya matukar godiya ga ƴan uwa waɗanda suka halarci wannan majalisin da waɗanda suka tsara wannan zama Allah ya saka da alkhairi Allah ya yi albarka a cikin rayuwar mu waɗanda suka samu karuwa na aure Allah ya ba su zaman lafiya jagora a ciki dan uwa amini an guro baba shehu Allah ya ba da zaman lafiya Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar aurenku ya ba ku zaman lafiya ya kuma azurta ku da zuri'a ta gari a ƙarshe ni ma faɗan borno ne yawa yana da kyau a faɗa wani abin nan mai baitin Ibn al-Jazari yana cewa wa raddu kulli wahidin li aslihi ko wallahu fi nadhirihi ka mithlihi mai da kowa zuwa ga asalinsa to asali na dinnan ni ma dan bura ne kuma ina jin in kuka kalli yanda nake karya zanna kuka da cewa dan bura ne ko yawa abinda ke tabbatar da wannan jama'a sunana Jamil Muhammad Sadis Ibrahim Abba Gana kwarai da gaske saboda haka kakana na biyu sunan shi Abba Gana kuma da zanen shi saboda haka ni ma fa ya kamata a bani sarauta a garin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kar amanta da fulani ni ta bangaren mahaifi babbar bare asali ta bangaren mahaifiya ko fulani saboda haka majma'ul bahrain assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh